أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ƴan uwa mata da muka haɗu a wannan masallaci ne albarka na Uthman bin Affan. Ina fara mana da gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da haɗuwa a safiyar yau Lahadi 26 ga watan Ramadan, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447, wanda shine daidai da 15 ga watan uku shekara ta 2026 miladiya. Domin ci gaba da wannan majalisi da yake gudana a wannan wata mai albarka na Ramadan, inda muke tafe a cikin surar mai albarka, surar Maryam alaiha salatu wassalam, wanda yau shine zamana 13 ko zai kama a cikin wannan sura mai albarka. Jiya idan ba a manta ba, mun kwana a ƙarshen aya ta 83 a cikin wannan sura mai albarka. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. الله مدعوك كيفر كيكي بيا ومنزو صلى الله عليه وسلم هذا شيوا شمبايا دنيا هذا شيوا. الله مدعوك كيفر كيا أيكو شيطان على الكافرين أكن كافرين من سي تاسيري أكنسو تهن يبدزي زمن توسنا إذا سو أكن تفرك انت سو كذا أما أكنسو نكافر شيوا. الله مدعوك كيفر كي سي زمن توسنا سنة أرك أواتا مسوقتا suna ƙara ƙawata musu abin da yake halaka ne, suna ƙara ƙawata musu abin da yake saɓon Allah ne, domin wannan shine dama abin da suka zaba ma wa kawunansu. Sai ya zamanto kullun suna tare da su, kullun suna iza su, kullun suna tanka da ƙoyar su, suna angaza ta zuwa ga yin abin da yake na saɓon Allah maɗaukakin sarki. Da haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama wannan magana ne domin ya zamanto cewa ya fahimci ko ya ƙara gane dalilin da ya sa mushrikai suke yin abin da suke yi a lokuta daban-daban, saboda suna yin wannan abin ne bisa taimako ko bisa agajin da shaidanu suke musu na iza musu munanan tunani da abin da za su yi wanda zai zamanto saɓon Allah ne da kuma munatawa a zukatan muminai, musamman zuciyar biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallama a wancan lokaci inda suke ganin da wannan ne za su huce, saboda ya zo da abin da yake ya saba mawa umarnin Allah, ra'ayinsu ya saba mawa abin da suke kan shi na soyayyen zuciyarsu. Da Allah madaukakin sarki yana gaya mishi cewa su dama kafirai har kullum abubuwan da suke kai na tafarki wanda yake na ba daidai ba, shaidanu suna da tasiri a cikin wannan. Mu kawo faɗin Allah madaukakin sarki, wa man yashu an zikrir rahmani muqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin. Allah madaukakin sarki ya nuna yadda yake za a samu shaidanu su zamanto sun kankame wa duk wanda ya kasance yayi kememe game da ambaton Allah madaukakin sarki, to sai su kange su daga fahimtar gaskiya. Da haka ƙarin rashin ganin wannan gaskiya tasu ya alakantu da cewa tun farko sun kaucewa hanyar Allah madaukakin sarki, sai ya zamanto shaidanu sun yi musu tasiri. To a wannan gaba din shine lokaci ya cin mana za mu tashi akan aya wadda take ta gaba, fala ta'jal alaihim, wadda jiya malama ta karanta mana, amma dai malama za a maimaita mana ita domin mu cika shi bayani sai mu shiga ayoyin yau insha Allah ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.
الله مدوكاكين سركي يكي تشيوا منزو صلى الله عليه وسلم. فلا تعجل عليهم كذا كي قدعوا مدل مروسو إنما نعد لهم عدا. lallai muna kididdige musu matukar kididdigewa. Allah madaukakin sarki a nan yana ba ma wa manzo sallallahu alaihi wasallama wani umarni ne wanda ya shafi sa, ai la tastajil, ya biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam, kada kai gaggawa, kada kai ci da zuci game da sha'anin waɗannan mutane, kada ka siƙe dandanan har ka roƙi Allah madaukakin sarki ya aiko musu da azaba ko ya halakar da su saboda wannan abu da suka kasance suna aikatawa. الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه يجي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم كذا في قد يا محمد صلى الله عليه وسلم قرن فاتا قرن gurin tunanin cewa wa'annan sun cancanci azaba bari a yi musu azaba a daidai wannan lokaci. Allah yace innama na'uddu lahum adda, da sannu muna kiddigige musu ne iyakar kiddigigewa. Ma'ana lokacin da za a yi musu azaba yana nan tafi, ayyukan da suke kai wanda suka cancanci a yi musu azaba ana kiddigige su. Don haka karka damu, kada kai gaggawa, al'amarin Allah madaukakin sarki yana nan a tafi a kansu. Allah madaukakin sarki kuma ya faɗa mana irin haka a wurare daban-daban a cikin Alkur'ani, inda yake tashin zuciyar manzo sallallahu alaihi wasallama yake lallashin sa da bashi cewa Allah bai mance da waɗannan mutane ba abinda suke aikatawa, da sannu za su girbe shi. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da za a bijirar da wuta ga waɗanda suke sun kafirce wa Allah madaukakin sarki, a ce da su alaysa hadha bilhaqqi, shin yanzu wannan ba gaskiya bane ba, shin wannan abin da ake gaya muku na tanadin da Allah madaukakin sarki yayi na azaba ga waɗanda suka kafirce masa a ranar gobe kiyama kuka misalta, yanzu bai zama gaskiya ba? Qalu bala wa rabbina, sai su ce eh muna rantsuwa ya ubangijin mu. Qalu qala fazuqu al'azab bima kuntum takfurun, sai a ce da su to yanzu ku dandane azaba game da abin da kuka kasance kuna aikatawa na kafirci. Ma'ana gaskiyar ganin ta har ya kai sun ganta zahiri, kuma har suna rantsuwa da ubangijin da a nan gidan duniya aka ce ga sako ya aiko, ga manzo ya aiko, ga littafi ku bi, amma sun ki su bi. Ganin azabar ya dada su cikin hayyacinsu, sun ga abin da duk suke musantawa, sai su ce qalu bala wa rabbina, muna rantsewa da ubangijinmu, tabbas abin nan da aka gaya mana haka ne. Zai musu amfani wannan? Ba zai yi musu ba. Don haka sai a ce da su fadhiqul azaba, ku dandane azaba, bima kuntum takfurun, ne daga abin da kuka kasance kuna kafirce mawa. Sai Allah ya ce da manzansa fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tasta'jil lahum, kai hakuri kamar yanda yake masu azama daga cikin manzanni suka yi haƙuri. Wala tasta'jil lahum, kada ka nemi a gaggauto musu da azaba, kada ka yi gaggawa game da sha'aninsu. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar, Allah ya ce ranar da ake alƙawaranta musu din nan da suka kiyarda da ita, idan ta zo suka ga abin da yake a cikin wannan rana, suka ga sakamakon da za su samu, sai su ji cewa rayuwar duniya kai ka ce wani yanki kadai na yini suka yi a cikin ta, mana ba wani dogon lokaci suka ɗauka ba, za su yi nadama su cijiya ta. Bala, Allah ya ce wannan saƙo ne ga duk wani mai hankali ya saurara ya fahimta. فهل يهلك الا القوم الفاسقون, الله ما كنت سكي ce yudama wa za a halakar ba ce wadanda suke ba fasikai ba, wa ma babu wanda ya cancanci azabar Allah madaukakin sarki, babu wanda ya cancanci hasara da tadewa da samun mummunan sakamako sama da wanda yake ya kasance fasiki yana kin bin umarnin Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki yace wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, da dan kada ka taba dauka, kada ka taba tsammanin cewa Allah madaukakin sarki ya mance, ya gafala ne da abin da azzalimai suke aikatawa. Inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar, mu'ti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa, kamar yadda Allah yace famahhil al-kafirina amhilhum ruwaida, numattiyahum qalilan thumma nadtaruhum ila adhabin ghalidh, muna jinkirta musu ne wani jinkiri ne wanda yake takaitacce ba niyya ba, sannan kuma za mu sadar da su da azaba wanda take niyya raɗaɗi. Qul tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar, ku ji dadi a gidan duniya, da abin da za ku ci ku ci, da abin da za ku sha ku sha, da irin miƙe kafar da za ku yi ku miƙe kafa, amma fa ku sani cewa za ku tabba wannan azaba wadda ita ce wuta, da Allah madaukakin sarki zai sakanta musu da ita. Inna ma nulli lahum liyazdadu isma, Allah ya ce yana musu jinkiri ne, yana musu talala ne saboda su ƙara laifi akan laifin da suke aikatawa. Da haka ya kai manzo sallallahu alaihi wasallam, Allah yana tattashin zuciyarka da kada kai gaggawa gurin musu addu'a. Allah ya ce inna ma na'uddu lahum adda, lokaci ne yana nan za su tadda shi sannu a hankali, kai dai naka ka isar, kai dai naka kai ka fasa aikin da Allah madaukakin sarki ya aiko ka su yi. Duk abin da za su yi akwai lokacin da za su girbi abin da suka kasance suna aikatawa. Malaman tafsiri suka ce inna ma na'uddu lahum adda, ay na'uddu al-a'wama wash-shuhura wal-ayyam, cewa muna kirge kwanakin su da watannin su da shekarun su ma'ana mun jinkirtar musu da rayuwar su kuma a kididdige take adadin abin da za su cimma na kwanaki da shekaru sai sun cimma wannan lokacin Allah ma'aukakin sarki ya sanya rayuwar su sai sun kai shekaru kaza to sai sun kai wannan amma idan fa wannan lokacin ne zo to azabar Allah ma'aukakin sarki za ta sauka akan su sa'irin da wasu suka ce a innama na'uddu lahum adda muna kididdige musu iyakar kididdigewa ana nufin ayyukan su ma'ana duk wannan abin da suke yi da duk waɗannan maganganun da suke da shirkar da suke yi da muzanta harshe da suke yi game da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki babu abin da zai tafi haka nan na'uddu lahum adda muna kididdige duk wannan maganganun kuma da sannu za mu musu sakamako akan wannan wannan shine ra'ayi guda biyu da malami suke da shi na fassara wannan bangare na wannan aya kuma sabani ko za mu ce shi sa ban kira shi ma da sabani ba domin bai ci karo da juna ba Allah maɗaukakin sarki yana sane yana kirge da shekaru da kwanaki da alamu kai hatta da sakannin kowane mirai nawa zai ci a gidan duniya kuma idan lokacin ya zo walai ya akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha li kulli ajalin kitab in lokacin ya zo rayuwar za ta tsaya to karka damu in lokacin tafiyar su yayi za su tafi sannan kuma karka damu duk wannan maganganun da suke yi duk wannan abu da suke yi ne hai cewa haƙƙin Allah madaukakin sarki ne mu zanta lafazi ga Allah madaukakin sarki to ka sani cewa ba zai tafi a haka nan ba Allah madaukakin sarki yana kididdige da laifukan da suke aikatawa din nan kuma zai musu sakamako akan shi a ranar gobe kiyama sai Allah ya ce
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة اتخذ عند الرحمن أهدا
الله مدعوكين سركية تبرتي ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا لا نردى زام تعدود ما ستقوا يزمن توتي واسنا هاي أكن أبو بوان هانسو إزوادا وبنجي ونبيكي مجن كمبا ينسى za su tafi zuwa gare shi wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda kamar yanda yake zamu koro mujrimai zamu koro kafirai ila jahannama zuwa ga wutar jahannama wirdan suna masu tsananin kishirwa la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda ba sa mallakar ceto ba sa mallakar wata mafaka da za a iya samu a wannan rana illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda fa ce wanda yake ya dauki alkawari tsakaninsa da ubangiji majinkai waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana hasko mana yanayin da mutane za su kasance a kansa ne ranar gobe kiyama bangare ne guda biyu ko dai wanda yake ya yi imani ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ko kuma wanda yake ya kafirce ya ki imani da abin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzannin sa da shi idan haka sai Allah madaukakin sarki yake hasko kowane bangare ga a yanayin da zai zamanto ya tashi ga yanayin da zai kasance a kansa ranar gobe kiyama shi yasa malamai suka ce anan Allah madaukakin sarki yana umarni ne ga manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa uzkur ya muhammad ka gaya ma wa al'ummarka ka gaya ma wa mutane baki ɗaya cewa yawmal qiyamati abin da zai kasance zai faru ranar gobe kiyama lokacin da Allah madaukakin sarki zai tayar da bayinsa din nan ga baki ɗaya zai zamanto ya bijirar da su ya riga da ya alƙawarta hakan cewa zai faru kowa zai tashi shi kadai filo yanda ka mutu haka za a tashi ku kai kadai ka tafi to sai Allah madaukakin sarki yake hasko to ga yanayin da kowane bangare zai kasance a kansa da haka ka gaya musu waɗannan wanda suka yi imani waɗannan wanda suka kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki ta hanyar yin abin da aka ce su yi ta hanyar hannuwa daga abin da aka ce su hannu a kansa to ga abin da za su samu za su tafi zuwa ga ubangiji wanda yake majinkan bayinsa a nan gurin kun ga kamar yadda muke ta faɗa duk inda lafazin ar-rahman din nan ya zo a cikin wannan sura akwai wani abu da ake so ka fahimta ka ƙara samun nutsuwa da shi wanda kuka yi imani kuka kiyaye dokokin Allah to za ku je gurin ubangiji wanda yake majinkai domin ku ƙara samu wata nutsuwa a cikin zuciyar ku, domin ku san hanyar da kuka nufa hanya ce da za ta kai ku zuwa ga tudun mai tsira, domin ku ji cewa lallai inda za ku je din nan gurin wanda za ku samu kyakkyawan sakamako ne, domin shi ne jin kan bayin sa. Da haka za ku je ne a wani irin yanayi wafdan. Asali al-wafdu ana amfani da kalmar ne gurin wasafta wani yanayi na baki waɗanda suke na musamman, baki waɗanda suke masu daraja idan sun zo akan ce wafdu. Don haka kuma galibi waɗanda suke haye akan ababen hawa, ababen hawa kuma ba ababen hawa ba ababen hawa waɗanda suke gama gari ba, ababen hawa waɗanda suke masu daraja masu kima wanda ma'abota babban matsayi suke hawa kansa. Da haka shi yasa anan Allah madaukakin sarki ya wasafta su da cewa za su zo ilar rahmani wasda alhali, suna cikin wani yanayi na banƙaye, yanayi na kasancewar su na musamman ne a cikin wannan rana, ba gama garin yanayi da kowa zai iya kasancewa a cikin sa ba. Wannan yana ƙara sawa waɗannan mutane su ji cewa a cikin zuciyar su, ya ku waɗanda kuka yi imani kuka iyaye dokokin Allah, cewa za ku kasance na musamman a ranar gobe kiyama. Kamar yadda kuma malamai suke ishara a wannan aya da cewa wannan aya tana ƙara da tabbatar da wannan aƙida ta cewa Allah madaukakin sarki yana a inda yake, ya kasance inda ya bada labari a kansa da yake a cikin Alƙur'ani, ba kamar yadda masu cewa Allah yana ko ina ba. A'a, Allah madaukakin sarki yana kan al'arshin sa, ya daidaita ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa, amma da ilimin sa da sanin sa da ganin sa ya mamaye ko ina a cikin abin da yake. Allah madaukakin sarki ya samar na samarwa, ya halitta na halitta. Da haka da nan Allah ya ce yawma nahshuru al-muttaqina ila ar-rahmani wafda, ila ar-rahmani kuma ne suka ce izuwa ga Ubangiji mai jin kai. Ashe da yana ko ina da ba a ce an tafi izuwa ga shi ba, domin a duk inda kake kai abin halitta to da Allah yana tare da kai, to ba za ka je wani guri ka same shi ba. Amma da Allah ya ce ya tayar da mu'minai domin su je zuwa ga Ubangiji mai kai, sai ya nuna kenan akwai inda Allah din yake a nan. Don haka kai bawa mu'mini aka tashe ka kaji nan, amma a duk inda kake baka fako a ilimin Allah madaukakin sarki ko daidai da kittawar ido ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi bayanin irin wannan yanayi na cewa mu'minai waɗanda suka kiyaye dokokinsa za su je a wani yanayi na musamman. Misali ya fi mana wasiqan ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumara, za su je a wani irin yanayi na musamman, yanayi na banƙaye cikin irin wasafin da Allah madaukakin sarki yake ba mawa bayinsa waɗanda suke sun kiyaye dokokinsa. To sai Allah madaukakin sarki da yake yayi bayani na waɗanda suka kiyaye dokokinsa da abin da za su samu na sakamako madaukaki a yanayin tun a tayar da su din ma an bambance tsakanin waɗanda suke masu imani da waɗanda suke akasin su. To sai aka zo kuma ɗaya ɓangaren wani sun kulli mujrimina ila jahannama wadda, su kuma waɗanda yake sun kafirce za su tashi a wani yanayi na ƙasƙanci, wani yanayi na wulaƙanta, ba tafiya za su yi turyan turyan ba, kora su za a yi, angiza su za a yi, izuwa ga me? Izuwa ga jahannama wadda ita ce sakamakon su wirdan, suna cikin yanayi na tsananin ƙishirwa. Wannan ita kaɗai ta ishe su ta zamanto musu azaba da za ta ɗaga wa ma'abucin rai hankali. Allah madaukakin sarki ya sanya ka zamanto kana cikin yanayi na tafiya, kuma ga yanayin ƙishirwa a tattare da kai, ƙishirwan ma mai tsananta. Domin al-wurud asalin kalmar tana nufin gangarawa zuwa wani waje, shine asalin al-wurud. Shi yasa za mu ji a can Allah madaukakin sarki da yake bada labari game da Fir'aun yace yaqtulu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wurd al-mawrud, tur da gangarawa wadda take mamuna ga waɗannan mutane, ma'ana a matsayin Fir'aun jagoran al'ummar sa a halaka, da Allah madaukakin sarki zai halakar da su a ranar gobe kiyama ta hanyar musu sakamako wanda yake mamuna, wanda shine wutar jahannama. Da haka al-wurud ana nufin magangara. To tunda yake galibin duk inda yake ana neman a samu ruwa a yanayin da ake cikin ƙishirwa, galibi yakan zamanto inda za a samu ruwan wuri ne wanda yake yana gangari. to shi yasa sai larabawa suke amfani da wannan kalma a matsayin cewa in an ce al-murud mauridul ma ana nufin wurin da in an gangara za a je a samu ruwa a wannan wurin al-murud alal ma da haka sai Allah yake wasafta su da kasantuwar su cewa suna masu gangarawa zuwa ga jahannama din sun tafi a yanayi na tsananin kishirwa ga su a tafiya ta kafa ga su a yanayi na kaskanta da wulakanta da haka Allah madaukakin sarki ya hasko hoton yanda za su kasance a cikin sa a wannan yanayi hadisi ya inganta da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da su a cikin littafin su daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu inda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana yawmul qiyamati azzana mu'azzin daga na al-qiyama ta kasance me yake wa ko ne shela zai yi shela tasba'u kullu ummatin ma kanat ta'bud kowace al'umma za ta bi abin da ta kasance tana bauta mawa fala yabqa man kana ya'budu ghayra Allah babu wanda yake zai yi shaura sai fa wanda yake ya kasance yana bauta mawa ne kuma bayan Allah madaukakin sarki min al-asnam wal ansab illa yatasaqafuna fil nar ma'ana ba wanda zai rage a cikin waɗanda suke suna bauta mawa kuma bayan Allah madaukakin sarki da waɗanda suke bauta mawa gumaka da wanda suke bauta mawa al-ansab ma'ana shi bambancin da yake tsakanin al-asnam da al-nasab shi al-asnam galibi sukan zamanto cewa sassaƙar abu ne wanda yake an tafi wani abu na halittar Allah madaukakin sarki an sassaƙa shi in ma dai zaman tusura ce ta dan adam ko kuma wani abin halitta da Allah madaukakin sarki ya halitta kuma yana zamantowa ana yi wannan sassaƙawa ne ko dai da ƙarfe ko da itace ko da wani abu wanda yake dai za a iya sassaƙa wannan gangar jiki din da shi sai zamanto arziki wannan abin a matsayin abin bauta to wannan shine as-salam shi kuma al-ansar galibi wasu bijirai ne kamar na dutse wanda ake rikar su domin ya zamanto wanda suka yi shirka ga Allah madaukakin sarki suna yin yankan dabbobi a kan waɗanda ba su nufaci neman yardar Allah madaukakin sarki da wannan yanka ba to wannan bijirai din sai shi karan kansa ya zamanto wani abu ne na girmamawa wani abu ne da za a yi bauta a gurinsa to sai manzo sallallahu alaihi wasallam a nan yake cewa kowanne daga cikin waɗannan mutane waɗanda suka kasance suna shirka ga Allah madaukakin sarki ba su ki Allah a matsayin abin bauta ba wanda suke bauta mawa gumaka wanda suke bauta mawa irin waɗannan bigirai illa yatasaqafuna fil nar ba za su gushe ba kace sai ya zamanto suna fadawa cikin wuta Allah ya kiyashe mu hatta idza lam yaqa illa man kana ya'budu Allah manzo sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai rage face wanda yake yana bauta mawa Allah madaukakin sarki barrun aw fajirun wanda yake mutai ne ma'ana ne da ga Allah madaukakin sarki ko kuma wanda yake yana aikata zunubai amma a ƙarshe dai yayi imani da Allah madaukakin sarki wa hubbaratu ahlul kitab manzo sallallahu alaihi wasallam yace sai kuma ragowa daga cikin waɗanda suke ahlul kitabi ma abota littafi sayyida ala yahudi fa yuqalu lahum sai a kirawo yahuda sai a ce da su man kuntum ta'budun wa kuka kasance kuna bauta mawa qalu kunna na'budu uzayra min allah sai su ce mun kasance muna bauta mawa uzayru dan allah sai yuqalu lahum sai a ce da su kazabtum kun yi ƙarya mattakhadha allah min sa'ibatin wala walad Allah madaukakin sarki da dai bai riƙi mata ba ballantana da fama za ta bugu sai a ce da su to me kuke so faqalu wa atishna rabbana fasqina ya ubangijin mu kishirwa ta kama mu a ba mu ruwa mu sha a shayar da mu ruwa ta yushari ala talbin sai a ce mu da an nasara manzo sallallahu alaihi wasallam ce sai kuma a kirawo mu nasara fa yuqalu lahum man kuntum ta'budun sai a ce da su wa kuka kasance kuna bauta mawa qalu kunna na'budu al-masih ibn allah sai su ce muna bauta wa mai al-masih wanda shine isa ibn maryam alayhi as-salatu was-salam fa yuqalu lahum sai a ce da su kazabtum kun yi ƙarya nattakhadha allah min sahibati wala walada da dai allah madaukakin sarki bai riki mace ba ballantana da fa yuqalu lahum ma za tabghun sai a ce da su me kuke so fakadhalika mithl al-awwal rasul sallallahu alaihi wasallam sai ce kamar haka ne kamar na farko din nan ma'ana su ma dai za su ce ya ubangiji muna jin kishirwa ga a yanayin da muke ciki sai a nuna musu jahannama a tanka da kiyar su zuwa gare ta wannan hadisi malaman tafsiri suna kawo shi saboda alakar da yake da shi da wannan gaba din wala suqul mujrimina ila jahannama wirda za a tura su, za a tankada kiyayyarsu, za a kora su zuwa ga jahannama ne alhalin suna cikin wani yanayi wanda yake na kishirwa, tsananin kishirwa da ba su taba jin irin ta ba, kuma a hankada su cikin azabar wuta. Allah ya kiyashe mu. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahmatullahi alayhi yake yukhbir ta'ala an awliya'il muttaqin alladhina khafuhu fi ad-dar ad-dunya. A waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana ba mu labari game da bayinsa waɗanda suke sun kiyaye dokokinsa a rayuwarsu ta duniya. Wattaba'u rusulahu wa saddaquhum fima akhbaruhum, suka bi manzanninsa sannan kuma suka yadda da abin da manzanni ɗin suka zo da shi na saƙo. Wa ata'uhum fima amaruhum, sannan suka yi musu da'a a cikin abin da suka yi musu umarni da shi. Wantahau amma anhu zajaruhum, sannan suka bar abin da yake an gargaɗe su da cewa kar su aikata. Annahu yahshuruhum yawm alqiyamati wafdan ilayhi, cewa Allah madaukakin sarki zai tashe su a ranar gobe kiyama a wani yanayi wanda yake na musamman zuwa gare shi. Wal wafduhum alqadimuna rukbana, malin yana kokarin ya wasafta mana me ake nufi da alwafdu. Su ne waɗanda suke suna tunkarowa daga wani guri zuwa ga waɗansu alhalin suna akan ababen hawansu. Warkuhum ala najaibin min nur, malam ya ce to mun abinda suka haɗu wani yanayi ne na haske da za su kasance a kansa. Min marakibid darin akhira, a wani abin hawa cikin abin hawan da yake a ranar lahira. Wa hum qadimuna ala khairin mawfudin ilayhi, sannan kuma sun taho ne ala khairin mawfudin ilayhi, zuwa ga wani abin alkhairi wanda suke sun tunkare shi. Idan zari karamatihi wa ridwanihi, zuwa ga gida wanda yake na karamci, gida wanda yake na yardar Allah madaukakin sarki. Wannan shi ne fassara da malami na wannan aya ɗin. Sai dai wannan magana rukubu ma'ana na ja'ibin min nur, hadisin da yake ya hakaito cewa muminai za su kasance akan wani yanayi na abin hawa wanda yake mai haske shi karan kansa a ranar gobe kiyama. Gaskiya iya bibiyar da nayi, malamai sun ba a wannan hadisi ɗin. Sai dai ne mun ci mun fahimta cewa Allah ya ce za su zo mishi a matsayin su na me, a matsayin su na wafu, wani yanayi na musamman, wasu manyan baki waɗanda suke suna buƙatar a ba su, ko sun cancanci a ba su kyakkyawan sakamako da kyakkyawan masauki. Wa ɗaya ɓangaren kuma sai Allah ma malam ya ce wa ammal mujrimuna al-mukaddibuna lir-rusuli al-mukhalifuna lahu, su kuma waɗanda suke mujriman, waɗanda suke sun ƙaryata manzanni, sun saba da abin da manzanni suka zo da shi. Fa innahum yusaquna unfan ila an-nari, za a angiza su ne zuwa ga wuta a tanka da kiyarsu. Itashan, suna cikin wani yanayi wanda yake na kishirwa. Malam sai ya kawo asar wanda aka haifo shi daga Ibn Abbas radiyallahu anhu, sai ya ce yake inda yake cewa wa hahuna, a daidai wannan guri za a ce da su ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nabiyya, wanne ne daga cikin bangarorin nan guda biyu, wanne ne daga cikin kungiyoyin nan guda biyu wanda yake yanzu yana gida wanda yake mafi alkhairi, yana majalisa wanda take mafi alkhairi, yana guri wanda yake mai kyawu gurin zamansa, yana majalisa wanda take an kawata ta da mu da ku, yanzu wanne ne a cikin wannan yanayi din? Ma'ana ayar da ta gabata malam sai kawo ta a nan gurin cewa a daidai irin wannan gaɗa ne za a tunatar da su waɗannan maganganu da suka yi yasu mushrikan Makka na cewa mun fi ku kyakkyawan wurin zama, mun fi ku wuri wanda yake cike da kayan alatu, kamar yadda kuma mun fi ku kyawawan majalisa, ba irin yadda kuke a guri takure, irin yadda kuke ba ku da cikakken ƴanci a wannan lokaci a daidai wannan bigire a garin Makka, lokacin da mu'minai suka kasance suna cikin hali na kunci da matsin mushrikai. To yayin da kuka gaya musu wannan a wancan lokacin, to a yanzu za a tunatar da su a nuna musu cewa to yaya da mu da ku yanzu wane ne yake a kyakkyawan sakamako. Allah madaukakin sarki ka ba mu dace. Sai Allah ya ci gaba da cewa la yamlikuna ash-shafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, su dai waɗannan wani sun ulmujirmi na ɗin, to a daidai wannan lokaci babu abin da suke mallaka na ceto, domin ba su cikin wanda suka cancanci a cece su, ballantana su ma su ceci wani. Kamar yadda jiya muka yi magana a kan abin da menene ceto, su waye suka cancanci su samu ceto? Mushrikai da ɗai ba su kasance cikin waɗanda yake sun cancanci cewa a cece su ba, kamar yadda kuma da ɗai in dai har kai baka cancanci a cece ka, to ya zaka ceci wani? Da wata falihu wal matlub, kai ma baka amfana wa kanka da ba amfana maka da ballantana, ka amfana wa wani? Duk wata hanya da za ta sadar da kai da rahamar Allah, duk wata hanya da za ta sadar da kai da wani taushi, da wata tausasawa, ya kai mushriki a wannan rana kofa ta rufe. zance ya riga da ya kare dan ka tunda ka kasance a wannan yanayi to zai zamanto ba za ka samu wani abu na ceto ba illa man ittakhadha inda arrahman ahda Allah madaukakin sarki sai ce sai fa wanda yake ya kulla alkawari tsakaninsa da ubangiji mai jin kan bayinsa menene wannan alkawari shine abinda muka yi magana akan sa jiya na cewa shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga gurin Allah madaukakin sarki wanda yake da haƙƙin a yi masa biyayya abin shi cikin abin da yake Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi dan haka wannan shine alkawari idan ka kulla shi tsakaninka da mahaliccinka to za ka kubuta daga azaba a ranar gobe kiyama kuma za ka iya kasancewa cikin waɗanda suke Allah madaukakin sarki zai ba su dama ko dai a cece su ko kuma ya kasance su yi ceto in kana dayan hannun to ba za ka hadu da duka waɗannan abubuwa guda biyu ba kamar yadda ayoyin alqur'ani suka bayyana a wurare daban-daban malil zalimin min hamimin ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا كما يندعي القرآن دبن دبن سوك بينا أوراري دبن دبن مسالم كينا هيهات هيهات باب سودا بشي تو بداسو حدود شيبا بطي بداسو قسن شيش كنون بداء شيتابا بل لنتناسو قسن شيش كنون دا يكي زاسو إيه شيطان باي ألا من وكتي سركي يكي أشيو نعم عالم
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da haka yito cikin irin ayyukan da yake waɗannan kafirai su aikata a cikin rayuwar duniya yasa har suka cancanci wannan mummunar azaba kamar yadda kuma wannan sura ta cokan intati Allah madaukakin sarki ya yi ta bayyana mana irin wani yanayi wanda yake na tabbatar da allantakarsa na tabbatar da cewa shi ne kadai ya cancanci a bauta masa ba tare da an haɗa sa da wani a cikin bauta ba cikin irin misalin waɗanda suka riƙi wani abin bauta ko suka haɗa Allah da wani a cikin bauta su ne Nasara waɗanda suka ɗauki Isa ibn Maryam a matsayin ɗaya daga cikin matsayika guda uku kamar yadda muka sha ambatawa a baya to tunda yake cewa wannan aiki nasu Allah ya nuna ba haka bane ba ta hanyar ba mu kissar nana Maryam alaiha salatu wassalam da samuwar annabi Isa din sai anan Allah madaukakin sarki ya ƙara dawo da magana dan mu fahimci muhimmancin da magana take da ita dan mu fahimci girman al'amari dan mu fahimci cewa wannan magana ta kai maqalamu ne wa qalu takhadha Allahu walada cikin ayyukan su ko ayyukan wani sashi daga cikin waɗanda yake za a tankaɗa ƙeyarsu zuwa ga wutan nan waɗanda ba za su samu wani ceto ba a ranar gobe kiyama shine sun ce Allah maɗaukakin sarki ya rikiɗa hashallahu wa ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira laqad ji'tum shay'an idda Allah maɗaukakin sarki ya ce tabbas kun zo da wani al'amari wanda yake mai girman gaske kun zo da magana wadda take ta kai makura na muni kun zo da sha'ani wanda yake ba na wasa ba takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda da wannan furci naku saura qiris sama da ƙasa su tsage su kekkece saboda girman maganar da kuka furta saura qiris duwatsu ya zamanto sun zube sun lugurguje saboda girman wannan munin magana da yake kun ambata a bakin ku an da aulin rahmani walada cewa sun jingina sun kira wa Allah madaukakin sarki wanda majiƙai ne ga bayinsa da cewa ya rikida Allah madaukakin sarki yana wasafta mana irin yadda munin maganar nan tasu ta kai ya ku waɗanda kuka ce Allah madaukakin sarki ya rikida afa asfaakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima ku mushrikan makka da kuka ce Allah madaukakin sarki ya rike mala'iku a matsayin ƴaƴa to sai Allah madaukakin sarki yake gaya musu innakum lataquluna qawlan azima lallai kun fadi magana wanda take magana mai girma magana mai muni laqad ji'tum shay'an idda gashi nan irin shi anan cewa kun zo da magana mai girma kamar yadda Allah ya kuma fada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada Allah yace ya aiko da alqur'ani domin ya zama to gargadi ne ga waɗanda suka ce Allah ya riki da sai Allah yace malahum bihi min ilmin wala min abaihim da su da iyayensu ba su da ilimi game da wannan maganar da suke yi sha cifa ce sun gina ta ne akan molanka sun gina ta ne akan bata da san zuciya da tsawatawar shedan da haka ba wani ilimi tabbatacce da suka rika gurin furta wannan magana kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kalmar da take ta fito daga bakin su ta girmama Allah yake in ya kuruna illa kadiba babu abinda suke furtawa a bakin su face ƙarya hakikanin ƙarya kuma asalin ƙarya kuma babu abinda yake ya kai wannan abin kasancewar sa ƙarya domin duk wanda ya jingina wa Allah madaukakin sarki da yayi magana wadda take wa abadi na ƙarya mafi munin magana abadi na munantaka duk wani zance da za a yi shi sa Allah madaukakin sarki ya wasafta shi da cewa laqad ji'tum shay'an idda kun zo da magana wadda take mai girman gaske magana wadda take mai muni sai Allah ya wasafta idan kun samu ƙarin gwiwa idan kun shedan ya waka ya nuna muku ya iza ku ya sa kun faɗi wannan kalma cikin nau'in kafircin da kuka rada to ga sauran halittun Allah madaukakin sarki yanda suka kasance sanda kuka furta wannan magana sai Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu sama da ƙasa sun kusa su tsage sun kusa su cecce saboda tsananin namunan maganar da yake kun furta din nan wannan cikin abinda malaman suke cewa sai kin nuna mana ashe sama da ƙasa da halittun Allah madaukakin sarki suna da idrak ma'ana suna da hanyar da suke ansar sako kamar yadda dan adam yake da hanyar ansar sako sai dai irin namu ne ba mu sani ba Allah madaukakin sarki dai anan ya nuna mana cewa an faɗi magana kuma wannan magana sun amshi sakonta har kai musu tasiri har suka kusa kekke cewa cikin abin da yake sun saurara ko sun ji ko an isar musu namunin maganar da aka furta game da haƙƙin Allah madaukakin sarki Allah ya gaya mana a cikin alqur'ani wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum babu wani abu da kuka sani na halittar Allah madaukakin sarki face yana yi ɗaukaki Allah madaukakin sarki yana masa tasbihi amma ko ba ka gane wannan tasbihi nasu wannan ya nuna kenan ashe halittun Allah madaukakin sarki suna da wasu abubuwa na musamman wanda Allah madaukakin sarki ya sanya musu su mun sani ko ba mu sani ba an ba mu labari ko ba a ba mu ba imani da hakan wajibi ne cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana tabbacin akan cewa suna da wani abu na musamman sai hadisi wanda yake ingantacce cewa manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce wasu kaburbura guda biyu yace ana yi musu azaba ya faɗi halayen da yake sun amma abota wannan kabari sun aikata suka cancanci azaba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya dauko wani reshi na dabino ya sanya akan waɗannan kaburbura sai yace la'allahu yukhaffafu annuma ma lam yalbasa ta iya yiwuwa ya zamanto dalilin da zai rage musu azabar da suke sha a wannan makwanci nasu matuƙar ba su bushe ba sai malamai suka ce wannan ya nuna kenan tasbihin da suke yi ma wa Allah madaukakin sarki ke zamanto dalilin da ma'abota wannan azaba a cikin kabari za su samu sassauci saboda a gurin ana ambaton Allah madaukakin sarki ana fadansa cikin abin da yake lafuzza ne na tsarkake sa da ambata buwayarsa da ambata allantakar sa da sauran abubuwa da suke keɓantattu da Allah madaukakin sarki cikin abin da yake tsarkake shi ne da girmama shi da haka wannan ya nuna karara cewa Allah madaukakin sarki ya nuna waɗannan halittu da ya ambata suna da wani abu na his irin nasu ma'ana sukan anshi sako ta hanyar da Allah madaukakin sarki ya tsara musu shi sa lokacin da dan adam ya furta waɗannan kalmomi din sai suka kusa su cakkeke su tsafage saboda tsananin girman da kalmar ta yi musu wa tahirrul jibal kamar yadda duwatsu kai ka ce za su zube ne a ƙasa su yi rugu-rugu haddan su zamanto kamar babu su a wannan guri saboda munin abin da yake sun saurara na wannan furuci da ma'abucin wannan furuci yayi an da aulir rahmani walada na cewa sun jinginawa Allah madaukakin sarki da wanda shine makurin nau'i na shirka وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا الله ما دوكin sarki yace da dai bai dace ba da dai bai inganta ba ga ubangiji wanda yake maji kan bayin sai zaman to ya rikida domin Allah madaukakin sarki babu abin da yake kama da shi babu bukatar da Allah madaukakin sarki yake da ita game da bayin sa dukkanin bayi halittar Allah madaukakin sarki ne shine al-ghaniyul hamid mawadaci ne ba wanda yake abin halittar sa da Allah yake da bukata zuwa ga wannan abin halittar din kai dan adam kai da aka halitta kai ne kake da cikakkiyar bukata a kowane lokaci zuwa ga mu Allah madaukakin sarki to kuma tun da kasancewar da wani nau'i ne na tawaya bukatuwar dan adam zuwa ga da ko mu ce bukatuwar abin halitta zuwa ga da tawaya ce ta kawo haka na kasu ne dan adam yake da shi ko abin halitta ta fuskoki daban-daban suke sa shi yaji yana kaunar da yana bukatar da yana da lalurar da a cikin rayuwarsa yana neman da domin ya ebe masa kiwa ya zamanto ya karanta masa rai yana bukatar da domin ya zamanto ciko na jin dadin rayuwar duniya domin Allah ya ce almal wal banuna zinatul hayatid dunya yana neman da domin san da rauni ya cin masa dan nan nasa ya zamanto ya tallafe sa ya taimake sa yana neman da domin ran da babu shi ya samu magaji da zai mai bayan sa akan abin da yake kai ko na alkhairi ko na akasin sa to idan waɗannan abubuwa sai su suke sa dan adam ya ji ya bukaci da ko ya kaunaci da ko ya so a bashi da ku ga ya mun wanne ne daga cikin Allah madaukakin sarki ya siffanta da shi babu dan haka ashe kenan in dai har ambatar cewa wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada da dai bai dace ba ga Allah madaukakin sarki saboda babu abin da yake kama da shi babu abin da ya shige da shi babu abin da za a kwatanta shi da shi da haka bai inganta zamanto ya rikida ba domin duk sanda aka rikida yana zamantowa wani ɓangare ne na jikin mahaifi ta fuskar a zamantowar sa Allah ya samar da shi a dalilin ka ta fuskar cewa zai iya gadar wasu abubuwa naka na ɗabi'u da halaye ya inganta bai inganta ba sannan wala yaliqu bai dace ba domin Allah madaukakin sarki da dai ba shi da wadancan bukatu ga baki ɗaya da dan adam yake da su idan da bai da wannan bukatu ta yaya adaya dace da shi bai dace da shi ba da haka ta dukkanin fuskoki Allah madaukakin sarki ya nuna yanda yake kwata-kwata bukata ko nema ko farin ciki da ake nema a samu a gurin da ko kuma ciko da dan adam ko abin halitta yake nema ya samu game da Allah madaukakin sarki ya barranta da wannan idan haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana wannan yanayi domin mu ƙara fahimtar cewa duk wannan maganganu da ake yi duk wannan abubuwa da ake so a wasafta shi da shi na abin da ya shafi harkar cewa ya rikida to da dai Allah madaukakin sarki bai kasance a irin wannan yanayi ba kuma ba zai taba kasancewa a wannan yanayi ba har abadan abada domin Allah madaukakin sarki shine al-kamil cikakke wanda yake babu irin sa laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Allah madaukakin sarki babu wani abu da yake yayi kamanceceniya da shi kuma Allah madaukakin sarki mai ji ne mai gani kamar yanda wannan ayoyi suka ƙara nuna mana girman halittar Allah madaukakin sarki waɗanda su ne sama da ƙasa da kuma san yanda Allah madaukakin sarki ya kafa su akan tauhidi yanda Allah madaukakin sarki ya kafa su akan ganin girman Allah da sanin tsayantakar Allah kuma ne shi ne asalin mu abinda Allah madaukakin sarki ya sanya halittu sa akan shi yasa sai mu koma maganar mu ta jiya da inda hadisul qudsi yake cewa inni khalaqtu ibadi hunafa Allah madaukakin sarki ce na halicci bayi na akan daidaitacciyar hanya akan tafarki mai kyau su ɗan adam sai shaidanu suka yi musu tasiri sai zaman to sun ɓata amma su waɗannan halittu tun da yake suna kan akan wannan alhanifiyya din sai zaman to duk sanda aka furta kalma ta kafirci a irin wannan lafazi na cewa Allah madaukakin sarki ya rikida sai su zaman to sun girgiza kamar yadda Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa din nan sanda aka furta wannan shine ya zaman to sun samu kansu a irin wannan yanayi na kekke cewa da tsatsagewa suna gaddasi wannan saboda yanayin da suka samu kansu shi yasa al-hafiz ibn kathir yace ya kadu ya kunu zalika inda sama'i inna hadhihi al-maqalati min fajrati bani adam wannan abin da Allah ya nuna na kike cewa da tsagewa yana gaddi a ku da su lokacin da suka saurari wannan kalma din da kai dan adam wanda yake ka kafin cewa Allah ka jingina wa Allah da ka furta i'zaman lir rabb wa ijlala saboda ganin girman Allah saboda tabbatar da sanin su ga buwayar Allah madaukakin sarki annahunna makhluqatun wa muassasatun ala tauhidihi malam yace saboda an halice su an kafa tushen su akan me kadaita Allah madaukakin sarki wa annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah din wa annahu la sharika lahu cewa Allah madaukakin sarki baya tarayya da wani a cikin abin da yake haƙƙin sa ne ta fuskar halitta da kuma ta fuskar a cancanta a bauta masa wala nabiyya lahu wala walada lahu wala sahibata wala kufuwan lahu bal huwa al ahad as samad Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake madaukaki gare shi ake tafiya da bukatu ba yi da wani kin wanda ya rika ba yi da abokin tarayya ba yi da wanda yake kama da shi ba yi da wanda za a yi kwatancensa da shi shi ne kadai wanda yake yabuwaya wanda ake nufata ga dukkanin bukatu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid akwai da kake gani akwai aya akwai hujja da za ta ƙara tabbatarwa da ma'abucin imani cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ne ɗaya tilo ba a hada shi da wani a cikin bauta malam ya kawo mana magana wadda take ta Ibn Jarir al-Tabari rahmatullahi alayhi wanda yake ya koroka da nasaba da sanadinta zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa tafadu samawati tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa tasudu al-jibalu hadda an da'a ila ar-rahman walada qala wa kinan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa inna ash-shirka faz'at minhu as-samawati wal-ardu wal-jibalu wa jami'u al-khalaiq illa as-saqalay shirka hada Allah madaukakin sarki da wani abin ba a cikin bauta ya zamanto abu ne da ya firgitar ya razanar da sammai ya razanar da ƙasa ya razanar da duwatsu kai da ma dukkanin halittu baki dai illa saqalain sai mutum da aljar fakadat an tazunu minhu li'azamatillahi wama kama la yansa'u ma'a shirki ihsanul mushrik yace kamar yanda yake cewa kyautatawar mushriki ba za ta amfana masa komai ba saboda wannan shirka tasa kazalika nardu an yaghfira Allahu dhunubal muwahhidin kamar haka muke fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta ya yafe laifukan waɗanda suke sun kadaita shi a cikin bauta wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce laqimu mautakum shahadatu an la ilaha illa Allah ku laqana ku fada ma wannan matanku lokacin da suka zo suke gargaran mutuwa ku ambata domin su ansa daga abin da suke ji daga bakin ku na fadin ne la ilaha illallah Allah ta azurta muku shahada kamar qala inda mautihi wajabat lahu aljanna wanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya fade ta ne yayin mutuwarsa to ya kasance aljanna ta wajaba a gare shi qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah kamar qala fi sihhatihi wanda ya kaɗe ta kuma yana cikin cikakkiyar lafiyar samana ba a yanayi na rayuwarsa ta zo gangara ba qala tilka awjab wa awjab wannan shine tafi wajaba a gare shi wannan shine tafi wajaba a gare shi thumma qala sai yace wallabi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina yake hannunsa law ji'a bis samawati wal aradin wa ma fihim inda za a zo da sama da ƙasa mai da ƙasa wa ma fihinna da abin da yake cikin su wa ma bainahunna da abin da yake tsakanin su wa ma tahtahunna da abin da yake karkashin su fa yubayna fi kisfatil mizan a sanya su a bangare ɗaya na ma'auni na sikeli wa wada ash-shahadatu an la ilaha illa Allah fi kisfatil ukhra a sanya shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kalmar shahada a ɗaya ma'auni yace da raja habbihinna da tarin jayisu wannan malam ya kawo mana wannan asar daga Ibn Abbas wanda ya hada shi da maganar manzo sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana ne girman kalimatut tauhid tsarkake Allah madaukakin sarki me yasa suke kawo wannan irin hadisai ko wannan asar a ƙarƙashin wannan ayar domin ya ƙara nuna mana mumin fadar ne ittakhadha Allahu walada Allah ya rikida to cikin a nuna maka mumin abun ana so a nuna maka shi sai a faɗi maka akasin shi a nuna maka alkhairin da yake ciki kai da ka furta wannan kalma ga munin kalmar ga girmanta kamar yadda wanda ya furta akasin wannan kalma ta kaɗaitar da Allah madaukakin sarki to ga nauyin wannan kalma ga kimar ta ga darajar ta ga irin tsada da Allah madaukakin sarki ya sanya a cikinta dan haka Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayoyi ya nuna mana yanda yake mushrikai sun ambace shi da wannan kire da wannan kage da wannan mummunar kalma wadda take mafi girma sannan kuma ya nuna mana rashin dacewar rashin ingantar a jingina masa wannan abin hadisi ya inganta wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi daga Abi Sa'id al-Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu inda yake cewa laysa ahadun asghar ala adhan sami'ahu min Allah babu wani wanda yake a wata riwayar yace ma min ahad babu wani ma min shaykin babu wani abu da ka sani wanda yake ne hakuri game da cutarwa da za a yi mishi ya saurara sama da Allah mai cikin sa innahum la yad'una lahu walada suna ambata masa cewa yana da da wa innahu la yu'afihi ma yarzuquhu kuma alhalan a haka kuma yana ba su lafiya yana azarta su ma'anar an gaya kalma wadda take ba ka da haƙƙin a jingina maka da ita yanzu aka miki wani sharri aka miki wani tsiri a cikin abin da yake baki ba kace aika da ba baki mai da ke hanyar ki shi ba kike ji a cikin zuciyarki kana jin zafi kana jin ƙuna wani ma wanda ce na je ni alaka da wani saboda kaza mun je ni aikata kaza saboda kaza kuma da wannan ba rashin imani bane ba mu dubi yanda sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi wa iyyarsa na aisha wannan tsiri din me ya aikata game da wannan Safwan bin Mustah ibn Utaba a matsayin na makusanci wanda yake amfana da arzikin sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da gaskiya ta bayyana yace ba zan ƙara ci da shi daga abincin gidana ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya wanda yake lallashin zuciyar sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake wannan yana nuna ashe ba gazawa bace ba ta fuskar imani gazawa ce ta fuskar ne dan adamtaka to Allah madaukakin sarki da yake shi dama ba irin ka bane ba ya kai abin halitta shi sa sai ayi Allah kuma ya hakura ka kai makara ta kangarewa da kafirci ran da ka dawo ka shaida babu abin bauta da shi sai gaskiya sai ka kafi maka abin da yake ya gabata a bude maka sabon fayi akwai wanda zai maka wannan babu wallahi sai Allah madaukakin sarki wa qala ittakhadha Allah walada subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun sun ce Allah madaukakin sarki ya riƙi da Allah yake sarki ya tabbata a gare shi duk abin da yake sama da duk abin da yake ƙasa na wane ne nasa ne kuma suna masu kankan da kai gare shi ma kana lillahi an yattakhidha min waladi subhana in huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda muka ji kuma a safukan da suka gabata ko zaman makin da suka gabata mun karanta hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yace Allah yace dan adam ya ƙaryata ni alhalin bai dace da shi ya zamanto ya ƙaryata ni ba dan adam ya zage ni alhalin bai dace da shi ya zamanto ya zage ni ba Allah madaukakin sarki ya wasafta cewa ya riƙe shi ya ce Allah ya riƙe da a matsayin mummunar kalma wanda yake zai jingina mishi gare shi sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya riƙe cewa Allah ba zai maida shi a matsayin halittar da za a bijiro da rayuwarsa ba bayan mutuwa a matsayin a yi masa hisabi ya mata kaza Allah madaukakin sarki ce wannan shine ƙaryatawa zagin Allah kuwa shine ya zamanto cewa ka jingina masa da Allah madaukakin sarki ya kiya shi ne Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa in kullu man fis samawati ko kun karanta mana ma tayyib in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda na'am malama
in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
الله مدوكاكين سركي يتشي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا با ولي أبو ديك يتشكين سميدة أسا فاتشي يا زوى الله مدوكاكين سركي مجل أنبا ينسى أمس أيم باوى لقد أحصاهم وعدهم عدا حقيقة الله يما كيا يدسو يما كمك إددي يدسو سو سيبا أبن ديك يزي فقدك سنو سدمد شعنسو وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كما بكرسو هو زيزو مسرانا القيامة شيشي كأي باتاردا يا تهود ومي أتاردا شيما دونون كوا زيدوني يدبا تردا كمسا كوا زيزوني يعيش ساكا مكم أبن ديك يا كسمشينا أي فتاوى إنما وأنهم آيوي هدا uku sune za mu tashi game da sharhin su idan Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe kuma kamar yadda na faɗa gobe insha Allah ta'ala shine dai ranar da za mu rufe tafsirin bana a wannan shekara muna fatan Allah ya ara mana dama ya zamanto mun ga ƙarshen wannan sura lafiya abinda na faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya sa mu tarayya da ni da ku baki ɗaya a cikin nada ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma ne kuskure ko tuntuɓar harshe ko gazawar fahimta Allah madaukakin sarki ya yafe min ya kuma nusar da mu wannan kuskure watawa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.